Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To masu sauraro assalamu alaikum. An tsare mutane da yawa a wasu filayen jirgin saman Amurka, kana wasu da dama ana su shiga jirgin saman da zai kawo su na Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. Kamar yadda wani lauyer mazauni na Amurka shi da wasu jami'an filayen jirgin saman na Amurka ke cewa wannan wata umarni ce bisa ikon shugaban kasa Donald Trump wanda ya bayar a ranar Juma'a, wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa Amurka daga wasu kasashen ya fara aiki. Ita dai wannan umarnin da shugaban kasa ya bayar ta fara aiki ne tun a ranar Juma'a da dare, kuma murnin ta hana musulmai na wasu keɓaɓɓun ƙasashe 7 ne shigowa Amurka, abinda hakan ya haifar da tsaiko ga tafiyar wasu jama'an waɗannan ƙasashen da dama da suke tsakiyar tafiyarsu. Jaridar New York ta rawaito cewa wasu lauyoyi tuni suka ɗauki mataki a madadin wasu 'yan ƙasar Iraki 'yan gudun hijira waɗanda kawo yanzu ɗaya daga cikinsu na tsare a filin jirgin saman New York na John F. Kennedy. Lauyoyin sun buƙaci a yi sassauci ne da zai haɗa da waɗanda aka baiwa mafaka ta musamman, kuma suke tsare yanzu haka a wannan filin jirgin saman na New York. Shi ko shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci shugabannin ƙasashen Turai ne da su zama masu marawa marasa masu ƙaramin ƙarfi baya. Shi ma ministan harkokin waje na ƙasar Jamus Sigmar Gabriel ya ce ƙaunar 'yan uwa musamman maƙwabci abu ne da ke ɗimbin tasiri ga Amurka. A matsayin martani ga matakin da shugaban Amurka ya ɗauka na hana wasu 'yan ƙasa shigowa Amurka, ita ma ƙasar ta Iran ta ce za ta hana Amurkawa shiga ƙasarta. A cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Iran ta fitar jiya Asabar, ta faɗa kai tsaye cewa matakin da ta ɗauka yana zaman martani ne ga umarnin da shugaban Trump ya bayar, abinda Tehran ta kira cin zarafi ga al'umman musulman duniya. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki na shugaban Trump zai kasance cikin abinda tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsauran ra'ayi da magoya bayansu. Haka kuma Tehran ta ce Amurka ta yi hattara da wannan umarni na Trump har na tsawon kwanaki 120 da ya bayar, domin ko ba shi ne zai sa Amurka ta kasance ta tsira daga duk wani abu da ka iya faruwa ba. Ma'aikatan harkokin ƙasashen waje na Iran ɗin ta ce wannan mataki da ta ɗauka zai ci gaba ne har sai ranar da shugaba Trump ya ɗage wannan mataki ko umarni nasa. Wannan martanin da Iran ta mayar shi ne dai irinsa na farko daga cikin ƙasashen da shugaba Trump ya ba da umarnin hanawa shigowa Amurka. Sauran ƙasashen dai sun haɗa da Iraq, Libya, Sudan, Yemen da Somalia. Shi dai wannan umarnin da shugaba Trump ya bayar ya dakatar da hana waɗannan ƙasashe shigowa ne cikin Amurka har na tsawon watanni 4, kana ya hana 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya shigowa Amurka har sai abin da hali ya yi. Su ma masu takardar zama ƙasar na Amurka da suke daga waɗannan ƙasashe an hana waɗanda suka fita sake shigowa, yayin da aka umarci hukumomin da ke da alhakin shigowar baƙi da su gaggauta baiwa tsirarun mabiya addinin Krista da ke waɗannan ƙasashe damar shigowa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Asabar ne shugaba Donald Trump shi da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin suka tattauna, wanda wannan shi ne karo na farko da shugabannin suka zanta tun lokacin da shugaba Trump ya kama ragaman mulki a ranar 20 ga wannan watan da ake ciki. Sai dai fadar White House ba ta bada cikakken bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba, duk ko da yake tattaunawar an yi ta ne ta wayan tarho. To sai dai a sanarwar da fadar shugaban ƙasar ta Kremlin ta fitar ta ce tattaunawar shugabannin a kan batutuwa ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske. A cikin sanarwar da fara ta yi ta ba da sanarwar cewa shugaba Trump da Putin sun amince su haɗa kai domin su yaƙi ƙungiyar IS da kuma ta'addanci a duk faɗin duniya. Sanarwar ta ce shugabannin ba su yi maganar sa wa ƙasar Rasha takunkumi ba daga ƙasashen yammacin Turai, amma dai sun yi magana buƙatar da ke akwai na ƙara haɓaka dangantaka a fannin tattalin arziki tare da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin su. Tattaunawar da shugaba Trump ya yi da shugaban na Rasha yana ɗaya daga cikin sauran tattaunawar da ya yi da tawayen tarho da shugabannin duniya ciki har da shugaban da suka haɗa da Prime Minister Japan Shinzo Abe da shugaban Jamus Angela Merkel sai kuma na Faransa François Hollande. Nan ba da jimawa bane ake sa ran ya tattauna da Prime Minister Malcolm Turnbull na ƙasar Italiya. Sakatariya mai kula da ayyukan ci gaban ƙasa na ƙasa da ƙasa na Birtaniya ta ce ta kaɗu ƙwarai da gaske akan mummunan farin da ya addabi ƙasar Somalia. A ƙarshen ziyarar da ta kai a Mogadishu jiya Asabar, Priti Patel ta ce wannan farin ya shafi miliyoyin jama'a kuma Birtaniya ta ƙudura aniyar taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Ta ce miliyoyin jama'a ne wannan farin ya shafa waɗanda yanzu haka suke cikin halin wayo na Allah. Sakatariya ta ce wannan ya sa Birtaniya take azaman ganin ta taimaki waɗanda nan bayan Allah da ababen more rayuwa da suka haɗa da abinci, ruwan sha da kayayyakin ci na yau da kullum. Ta ce sake gina ƙasar Somalia mai cike da tsaro a fanni daban-daban yana ɗaya daga cikin abin da Birtaniya ta baiwa fifiko a halin yanzu, kuma akwai nasara a wannan aikin ƙwarai da gaske, sai dai ta ce har yanzu akwai kuma ƙalubale. Patel ta ce gwamnatin Birtaniya za ta samar da miliyoyin daloli domin tallafawa bayan Allah da wannan lamarin ya shafa, kuma za ta yi haka ne ta haɗin gwiwa da wasu hukumomi uku na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da hukumar samar da abinci ta duniya, hukumar jin daɗin yara da kuma hukumar abinci da ayyukan noma. Kwanakin da suka gabata dai ƙasashen duniya sun nemar wa ƙasar ta Somalia gudunmawar kuɗi har dala miliyan 864 wanda zai taimaka wa mutane kusan miliyan 4 da wannan farin ya rutsa da su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Daya daga cikin matsaloli da suke hana ruwa guduwa ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata da kuma a wasu wuraren har da maza shine tallace-tallace. Wasu nazarce-nazarce suna danganta tallace-tallacen da talauci ko kuma kyamar ilimin zamani. A jihar Kebbi a Bunza, rahotanni sun ce aikin wayar da kan iyaye da sauran jama'a da iyayen ƙasa da hukumomi daban-daban a yankin suka tashi haikan akai ya fara haifar da ɗa mai ido. Shugabar makarantar sakandare ta 'yan mata da ke Bunza, Hajiya Sa'adatu Ahmed Ali, ce ta bayyana haka a tattaunawa da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Gaskiya mun samu ci gaba ƙwarai da gaske, because ko da muka zo mun tarar da suna cire yaransu, mafi yawa suna yawan tallace-tallace. So with wannan mun samu sarkin garin Bunza da sauran PTA members da SBNC. Muka zauna aka nuna musu muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Kamar nan kana son ɗiyarka ta yi aikin asibiti, kana complaining ka kai matarka namiji ya diba ta. So in baka bari ɗiyarka ta je makaranta ba, how do you expect cewa ka samu likita ko nurse mace cikin asibiti? Muna haɗa musu cikin gidajensu. In kina da ilimi, dole rayuwarki ta bambanta da mara ilimi, ko baki aiki ba. Nan ki taimaka ma yaranki, ki taimaka ma mai gidanki da yadda za ki tafiyar da gidanki. As in baka yi ɗauki ilimi da muhimmanci ba, how come za ki cewa yaronki ya tashi? Ki taimaka mishi ga zuwa makaranta, har ya dawo a bashi assignment ko wani abu ya kawo miki, babu yadda za a yi ki yi shi. Mun nuna musu muhimmancin ilimi ƙwarai da gaske. Nan masu diba ko gare su masu zuwa cin kasuwa su on Friday, dole suna da differences da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba. Because yanzu ko mazan mai ilimi suka bukata, ko baki aikin komi, they need somebody educated. Because if you are not educated, ko gidanki ba za ki iya takin kiya din mai gidanki ba, bale yaranki ko dress dinku, dress din ɗaya yana da bambanci, bale abubuwa na mu'amala da rayuwa da sauran tahiyar da harkoki na rayuwa na gida. So with wannan mun yi ta making effort da sarki da su SBNC da ubannin ƙasa, because mun kira sarki dole ya kira su zo girma rahatili mai rahini ha irin geza duka yayi musu kudu, ba mun ja musu kunni gaba ɗaya ga irin abubuwan da ke tahiya. So with haka na ambos to buy before kana eda wasa tun harko makanta ga hannu uku baka iya isku kowa amma yanzu with effort din da muka samu na uwaye sun gano muhimmancin abin yanzu ma you can see it in the classroom
to a matsayin ki na shugaba principal ta wannan makaranta ta mata to wani irin kira ko kuma wani irin huduba kike ma wannan matan domin su rungumi karatu yin karatu yadda ya kamata
kusan kullum mu ne musu huduba su dibe mu without education we are not be here da sai dai a doko musu wasu su zo su zauna su yi musu ɗan habbasu da me yi say there's somebody from another place yazo ya jagorance su ba ainihin mutanen su ba I give the ABA example with Hawa Mustafa Bonza principal. Tace musu indigent din gari su ci. Su diba su ga in ba ta da ilimi duye da aka so ya za a yi ta kai inda ta kai. So with wannan kuma in a ce ba za su tahe ba za su zauna su kare ba har su tahe gaba. Ko suna bukata ji ba za su samu ba. Muka ba su misali da malamai mata yanzu ba mu da much malamai mata nan. Duka mutum hudu muke da su mata. So in a ce waɗanda ke karewa sun je sun yi NCE ko degree dole they will come back. So ci gaba da aiki sanan annan su ma su gani gare su so with wannan yanzu haka mun samu student da yawa da annan suna answer result din su suna zuwa high institution with wannan kuma da yanzu haka still muna da waɗanda suke zuwa uwaye suna request zo su je su rubuta jam ke ga wanda an samu ci gaba before ko za a iya ƙara jarabawa ki bincika kila ko mutum 50 ba su answer result ba don babu intention din zuwa ko ina so yayin da mutum 20 baki wuce mutum 20 at the end of the year sun zo karbar zo an baki da result din dompe amma yanzu ke ga yanzu ba misali wagga da bata hito ba sun dabe mutane ko yoshi at any time yoshi za ta hito sun fara sanin muhimmancin abin gaskiya kwarai da gaske
kazalika na sadu da sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta Bunza Umar Ahmad Bade wanda yayi bayani game da irin ci gaban ilimi da aka samu a yankin sa
gaskiya ci gaban ilimi yanzu kowa ya san an samu canji saboda ita wannan gwamnati ta shigo ta nuna ra'ayinta na inganta harkar ilimi saboda irin yanayin da ta isko to kuma Allah ya kaddare ta zabo shugabanni masu kishin jiha masu kishin kansu suna nan sun ta haɗe suna zagaye su tabbatar da cewa an samu canji kuma gaskiya alhamdulillahi da irin wannan shugabannin da muka samu tun daga Honorable Commissioner of Education tun daga Secretary na Primary Subeb har nan zuwa LG an samu canji saboda sun falkar da mu ma gaskiya mun falku mun tashi mun haika mun nan muna zagaye makarantun ne malamai kowa ya dukufa ganin cewa yayi aikin da aka sashi alhamdulillah yanzu ka zagaye makarantun ne zaka isko makaranta ba kamar da ba zaka isko dalibai zaka isko malamai kowa na aikin da ya kamata wannan gaskiya mun samu canji bisa ga inda an kai to
da na juya game da irin kalubalen da suke fuskanta akan ziyartar makarantu domin tabbatar da ganin ilimi na tafiyar kamar yadda ya kamata sai ya kada baki yana mai cewa
to matsaloli da muke dan fama da su ba komai bane abin da ya shafi abubuwan zagaye ne kamar motoci ko kuma babura na zagaye makarantun ne kalalle ga yanzu bamu da mota ko guda kuma bamu da babur ko guda na zagaye makarantun ne idan muna bukatar zagaye kila sai mun dauko haya mota ko kuma aini babura domin mu shiga makarantun ne mu saboda wannan shine matsalolin da muke fuskanta da su bamu da abin hawa domin mu je mu zagaye makarantun ne muna bukatar gwamnatin jiha ta dibe da ido rahmata ta makaranta ta bamu buses ko kuma aini babura domin mu zagaye makarantun mu
Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
Har yanzu kan ilmin diya mata zakiyar bara mun kawo muku labarin wata dattijiya mai shekaru 80 wacce ta kammala karatunta na degree a wata jami'a dake jihar Katsina da aka yi bikin saukar karatu a bara wannan inji masu nazari ya kara tabbatar da cewa gemu ko shekaru ba sa hana neman ilmi labari ne dake kara karfafa mata gwiwa cewa kada su yi kasa a gwiwa wajen neman ilmi
aja zan so mai sararo ya ji cikakken sunanki daga bakinki
to sunana Fatima Lami Kursi
na'am aja kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar Alƙalam dake Katsina kuma kina da shekaru har 79 a duniya ya gaskiya wannan al'amari yake
na gama shi lokacin ina da 73 kenan da shekara 6 da ya wuce kenan muka gama tunda aka buɗa makarantan ba a yi competition ba ba a yi wannan taron ba sai bana to ka gani lokacin ina da shekara 73 kenan ko
na'am to hajja me ya ja hankalinki har kika kudiri aniyar yin karatun digiri ga waɗannan shekaru?
To abin nawa na fara daga islamiyya ne.
Eh.
Ina islamiyya ina yi na shekara kaman 10 ina islamiyya.
Na'am.
Sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga Kaduna muka dawo abin nan da muna Lagos muka taso muka dawo Kaduna. To da muka dawo Katsina sai na shiga ATC wannan makarantar horon malamai.
Na'am.
To da muka shiga sai aka mai shita ma aka lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka mai shita secondary.
Na'am.
To mu ne muka fara daukar certificate na secondary na.
Na'am.
To na ci gaba ina cikin yin wannan din sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University.
Eh.
To saboda haka da na gama wannan to ni ina zanne gida ni kadai ba yara ba kowa yara kowa ya gama karatu kama gaban su da gani sai mai gidan saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma shekara uku nayi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka bude wannan university alƙalam sami da ta addinin musulunci to dama can abun da nake sai kenan saboda haka sai na je na shiga wannan din.
Na da kwas din da suka yi shi ne kwas din addinin Islama ko? Wato Islamic Studies.
Islamic Studies ne. Arabikan Islamic Studies.
Na'am. To, Hajiya a wancan shekaru na baya, ba ki sami lokacin yin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru na ki har 73.
Lokacin to sanda muka tashi garinmu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta primary garinmu.
Na'am.
Kamfani mai gidana da suka yi suka tsina aka sai su suka yi.
Na'am.
To amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda aka yara ɗan kaɗan aka cincinta aka sanya su.
Na'am.
Don dai ban shiga ba. Sai bayan na yi aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu.
To Hajiya ganin cewa wasu mutane za ki ga suna ganin cewa lokaci ya kure masu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko waɗannan mutane akwai wata amsa da za ki ba su na ganin cewa ganin suke lokaci ya kure masu ba za su iya karatu ba?
To ai kan mutum ba zai ce sai ya sa lalace a jikin shi in ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu ba ya da iyaka ba a tsoha ga koyon abu ko menene ma ni a yadda ni na dauka ba a tsoha ga koyo tun daga hadisi ma ya nuna tun daga haihuwarka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo saboda haka ai kaga ba lokacin da za a ce an tsoha.
Na'am.
Saboda haka ni dai na yi kuma din lalle akwai sumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject din a manje domin ma da na yi tare da yaradin da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancinmu yan dattawa da tawadin haka lokacin da yadda dama dai na girme su amma dai nan mun wajen mun goma sai da muka maimaita shekara.
Na'am.
Muka samu abin nan sare ko ba sai da muka maimaita shekara sannan muka gama.
To Hajiya ya kika ji ganin cewa yawanci ajinku kusan dai jikokin ki ne malaman ma da jikokin tike da kuma ƴaƴan
ki ya kika ji? To ban ji wani abu ba na ji daɗi saboda suna ƙara ƙarfafa mana suna cewa karatu na yana ƙarfafa musu nasu saboda suna gani na ƴan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mun kwanciyar me za mu yi to saboda haka ya ba ƙarfafa ma yara da yawa gani na din nan haka ya karfafa ma yara da yawa.
Na to ko Hajiya tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki musamman aikin gwamnati ganin cewa ga cikin a wannan shekaru?
Shekaru na ai na san sun wuce lokacin da na gama ATC din nan ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigarsu ma ATC din sai a ba su aikin titin in sun yi hutu sai su je suna koyarwa. To shekaru na ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya amma bai wuce ba amma duk da haka ni ban je na shi a dauke ni aiki ba. Ni dai na yi ni ilimin nake so in sani kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education abinda ake ce ma formal education. To shi yasa sai na ci gaba ina yi, to sannan kuma gashi na zo ina da makaranta. Ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College. Muna da nursery, primary da secondary. Ko kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba, ai ban san yadda za a tahiyar da ko malaman ba, ko wani yayi wani abu an bashi wani punishment ko mene, kaga ni ban san abun ba.
Na'am.
Amma in nayi karatun kaga ni na san abin da kenan.
Na'am. To Hajja, menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma? Menene fatanki da ƙarshe?
Fata na in taimaka ma al'ummar mu, kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki, in ƙara sanayyar yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya biyu ce, hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta. To ina in san hanyar da zan kauce mata shiga wuta, kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna.
To madalla,
ni fata na da nake abin nan da shi, kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi din nan, su mai da hankali gare shi kar su lalace da neman ilimi.
Har yanzu daga jihar Katsina, Zaraddin ya duba dalilan da suka sa aka kirkiro da wannan shiri, matsalar karatu da rubutu, kamar yadda za ku ji a hira da yi da shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina, Dr. Aliyu Idris Funtuwa, kan matsaloli da suka janyo haka da kuma hanyoyin magance su.
To wato akwai abubuwa da yawa waɗanda suka haddasa wannan matsala. Idan zaka iya tunawa, musamman waɗanda suka yi karatu da su ga yanda tun lokaci ake kokarin, domin shi karatu da rubutu ana ɗauko shi ne tun daga tushe, wato tun lokacin da yaro yake primary, taki na farko din nan aji daya, ga abubuwan da za a fara koya mashi. Na farko a samu abubuwa guda biyu ko uku. Na farko ita dai makaranta, ya kasance makaranta tana da abubuwa da ake bukata a inta na makaranta, da wurin koyo, akwai tebura, akwai zuwa masu kyau, akwai kayan aiki, alli abin da dalibi zai zanna. Sannan kuma ya kasance kowane aji zai ɗaukar ɗaliban nan, ba su wuce yawan su, bai wuce yawan da zai iya sa malamin nan ba zai iya kula da su gaba ɗayan su ba. To waɗannan abubuwan suka fara samuwa shine mataki na farko. Mataki na biyu shine a samu ƙwararren malami wanda ya san abin da yake, ya san abubuwan da ya kamata dalibi ya fara koyo a mataki na farko din nan. Na uku shine ainihin littattafai wanda zai karanta. Kaga wancan lokaci akwai littafai, ko da ke akwai hukumomi a lokacin na wanda gwamnati ta samar waɗanda suke wallafa littattafai musamman a harshen gida na ɗalibi, domin farkon karatu da ɗalibi zai fara yi, koyi karatun ya koyi rubutu, to zai fi samun shi da sauki da sauri idan aka yi amfani da harshen gida. Shi yasa ma har a cikin tsarin manhaja ta ilimi ta ƙasa aka ce matakin farko na firamare aji ɗaya zuwa aji uku a riƙa koyarwa da harshen gida. A wancan lokaci kaga akwai hukumomi, da misali akwai hukumar NOLA a lokacin nan wanda take rubuta ta samar da littattafai na karatu na Hausa, ka koyi karatu, ka ƙara karatu, baba mama baba ka gane dawa ta sa ma sa ra da irin waɗannan abubuwan waɗanda zaka ga yanda zaka karanta su, ga yanda zaka rubuta su. To yaro aka bashi wannan wato matsayin, aka bashi, aka bude tunanin shi da kwaloshi kan waɗannan abubuwan, ya samu wannan daga farko, to zaka ga ya miƙe da shi a gaba. To waɗannan sune abubuwan da aka rasa, kuma sune abubuwan da yanzu suke ƙara lalata matsala ta ilimi.
Daktar, me zaka ce dangane da ana ganin kamar ci gaba ne aka samu na irin masu wallafa fina-finai, suna ɗaukowa daga littattafai da aka rubuta domin sauƙaƙa ma al'umma domin su gane? To kana ga wannan akwai wani bayani zaka yi masu haro?
To ai ba ci gaba bane, wato ka gane shi al'amari na koyo da koyarwa wane wanda yake buƙatar tsari da shiri kamar yadda yake da, wanda hukumomi akwai su waɗanda aka shirya musamman don samar da wannan, kuma sun samar da shi. Wato hanyoyi da ake gani na sauƙi yanzu, wanda ba sauƙi bane abin nan da ake ce ma yanan mai shiga rija, kana ƙara shiga ciki, kana ƙara nisa, kana ƙara cewa kana ci gaba. Wannan abubuwa ne waɗanda suke ƙara dakushe kaifin ilimi da kuma shi koyo ɗin. Shi zaka ke ganin mulki da ɗalibai yanzu ga sunan, yanzu sanadiyar abubuwa na zamani ɗin nan, wannan wayoyi ɗin nan wanda ɗalibi zai iya shiga ciki kawai ya tashi wani rukuni na abin nan, ya ɗauko abin da ake buƙata kawai ya rubuta ya miƙa shi. Da sai ka je ɗakin karatu, library, malami zai ga maka ga littafin da zaka ɗauko, ga littafin da zaka duba, ka karanta shi, ka fahimta, sannan ka ɗauki abubuwan da ake buƙata ka ɗauka a ciki ka kawo malamin. Shi kanshi malamin in ya gani sai ya binci karanta ko da ma ya riga ya bincike shi ya san lalle ta karanta shi ka abuna to yanzu dalibai ba sa wannan kuma waɗannan abubuwan da suka ƙara haddasa irin wannan har da iyaye a gida saboda yanzu bukatar iyaye shine a dauki dalibai a sasu makarantu musamman makarantun da kuɗi da ake cewa makarantu wanda ba na gwamnati ba su kuma abinda suke kokari su tabbatar da cewa dalibi ya iya turanci da kanji dan kai fara ya wai ce wai akwai ilimi an manta to kuma turancin nan ba littafin ba na farko dake akwai bare su koya cikin turancin sannan kuma su ba koya musu da gidan ba wanda za su iya sanin harufa waɗanda za su taimaka musu su koyi turancin dai irin waɗannan abubuwan su suka taru suka lalata ilimi din
kai wani kira ko da zaka ga iyaye musamman mata kana ga su ma akwai rawar da za su taka wajen koya ma yaran su karatu da rubutu
a to ai ita mace Allah ya halicce ta malama fa malama ce ita dama ka Allah ya halicce ta ilimi daga kan da yake farawa tarbiyyar yaro ta koya mishi da ko menene daga wurin ta ne saboda haka rawar da za su taka tana da yawa kuma tana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu mun yi sa'a akasarin iyaye mata sun je makaranta dukkan su za su iya taimaka ma yayan su in sun dawo daga makarantun su ga me suka yi wanda irin abubuwa za su taimaka musu irin ayyuka gida da ake badawa ki hakuri ki zanna da yaro ki ga cewa me aka bashi ya zaki taimaka mishi ke a matsayin ki na uwa tunda kin san wannan kin iya shi yanda zai fahimta cikin sauki wannan abun yana taimaka ma yara kwarai da gaske kuma yana da kyau iyaye mata su daure su rika ba wannan abun muhimmanci yaran su
to su mahukunta ko akwai wani kira da zaka yi na musamman a gare su ganin cewa in ka zagaya dakunan karatu zaka kamar ko share su ma bai balle a ce ma dalibai su sai karatu a ce
shugabanni suna kokari gaskiya tsakani da Allah ya yi musu adalci suna bakin kokarin su sai dai a ce a kara sannan su kuma waɗanda ya kamata su yi amfani da waɗannan wurare ya kamata su san cewa akwai su kuma yana da kyau ka samu lokaci da za a rika bin waɗannan littafin wato akwai abubuwa da aka rasa ne dangane da wannan mu kanmu malamai muna da namu laifin kamata yayi a ce ko da lokaci malamai ke ba dalibai ayyuka waɗanda da kuma littafai da ya kamata su je su bincika kuma su tabbatar da cewa an je an bincika wannan littafin a cikin aikin da suka ba su amma da zaka ga sai an bincika malami zai baka aiki ya ce ka je ka duba littafi kaza da dai kaza da kuma sai ya tabbatar da ka duba su wannan ke sa dalibai su je dakunan karatun nan dole su yi ayyuka su a wannan to wannan ma ya kamata mu kan malamai mu mai da hankali wajen sa daliban mu su kasance suna bin dakunan karatun nan sannan kuma amfani da littafi da ake yi a
su dakta mun gode
masu haro da wannan Allah kamun karshen yin shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Chibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Karkalin shirin ga takaitattun labaran duniya.
To labaran a takaice. An tsare mutane da yawa a wasu filayen jiragen sama a nan Amurka, kana wasu da dama an hana su shiga jiragen sama da zai kawo su nan Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. Kamar yadda wani lauyi mazauni na Amurka shi da wasu jami'an filayen jiragen sama na Amurka ke cewa suka ce wannan umarni ce ga bisa ikon shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya bayar a ranar Juma'a. Wanda ya taƙaita tahiya zuwa wasu ƙasashe ko kuma shigowa Amurka daga wasu ƙasashen ya fara aiki. Hudu daga cikin su biyar masu rubuce-rubuce a dandalin shafukan intanet da suka yi ɓatan dabo a ƙasar Pakistan yanzu aka sun dawo gida cikin iyalansu. 'Yan sanda da 'yan uwan wadda sanannen nan mai fafutukan kare haƙƙin jama'a Salman Haida ya dawo cikin iyalinsa kuma ya dawo ne yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda wani daga cikin 'yan uwansa yake cewa sai dai ya ƙarin bayani game da inda ya tafi ko kuma sace shin da aka yi. Haida wanda sanin ne wajen ayyukan ci gaban al'umma kuma malamin jami'a wasu da ba a san ko suwane ne ba suka tarbe shi kan hanyarsa ta koma gida suka datsa motarsa da ke kan hanya a ranar 6 ga wata suka sace shi. A matsayin martani ga matakin da shugaban Amurka ya ɗauka na hana wasu 'yan ƙasa shigowa Amurka, ita ma ƙasar Iran ta ce za ta hana Amurkawa shiga ƙasarta. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar, a jiya Asabar ta faɗa kai tsaye cewa matakin ta dauka yana zama martani ne ga umurnin da shugaba Trump ya bayar. Don haka tace taron na cikin tace wannan cin zarafin al'umman musulman duniya ne.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.
Za mu huta.